dan kasa da hukuma.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna.
Masauri assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mu masu tafiya mu je mu zo ko mun je ba mu zo mun ji dadi ba, manome kuma ba za su ji dadi ba. Alhali albasa in ya wuce kwana uku cikin mota zuwa kudu biyar ko ya zan wani abu daban kuma.
Abin yayi kamari zai shafi talakawa wanda su ba su san hawa ba su san sauka ba. Yanzu maganan yadda nake yi fara wannan abin inda price albasa bai kamata ya kai ba sai ya kai wannan wuri.
Mummunan tasirin dambarwar diplomasiya tsakanin jamhuriyar Nijar da takwarantar jamhuriyar Benin akan ɗan kasuwar Ghana da ke hada-hadar cinikayyar albasa daga Nijar ɗin shi ne bakin mu na yau. A dakacin mu
ina barci ga jama'a da fita Allah wa da rahmai ta dota da waɗanda suke da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ta gare mu da tashinta.
Madalla masauri dambarwar diplomasiya na ƙara tabarbara alaƙa tsakanin ƙasar Nijar da jamhuriyar Benin musamman lamuran da suka shafi shige da ficen jama'a da kayayyaki. Bayan da ECOWAS ta janye takunkumi kan Nijar sai ƙasar Benin ta buɗe iyakarta da Nijar ɗin, amma sai ita jamhuriyar Nijar ɗin ta ƙi buɗe ta ta bodar saboda abin da ta kira dalilai na tsaro. A gefe ɗaya kuma ƙasar China da Nijar ɗin na da yarjejeniyar safarar mai daga jamhuriyar ta Nijar zuwa can China ta hanyar jirgin ruwa da zai rinka sauka daga tekun Benin. Dalilin haka ne China ta gina bututun mai tun daga jamhuriyar ta Nijar ya ratsa ta cikin jamhuriyar Benin zuwa gabar teku. To amma da yake jamhuriyar Nijar ta ki ta buɗe iyakarta sai Benin ta toshe bututun man tana mai cewa ba za ta lamince jamhuriyar ta Nijar ta yi amfani da ƙasarta da tekunta ba wajen safarar mai zuwa China muddin jamhuriyar ta Nijar ba ta buɗe bodar ta ba. Wannan al'amari dai na haifar da tseko ga kasuwancin albasa a Ghana kuma ya sanya farashin albasar na ƙara hauhawa a can ƙasar. Kashi 70 zuwa 100 dai na albasar da ke shiga cikin ƙasar ta Ghana ana safarar ta ne daga jamhuriyar Nijar. A halin yanzu dai manyan motocin dakon kaya na Ghana da wasu ƙasashe makwabta da dama makare da albasa daga Nijar na can kan bodar tsamiya wato kan iyakar Benin da Nigeria, hanyar da suke bi yanzu a sanadiyar rufe iyakar ƙasar Benin da jamhuriyar Nijar. Abokin aiki Idris Abdallah Bako ya bibiyi wannan lamari kuma ya haɗa mana rahoto kan mummunan tasirin da wannan dambarwar diplomasiya ke yi akan ƴan kasuwar Ghana da kuma manoma da ke noma albasa a jamhuriyar Nijar.
Dillalai da masu jigilar albasa daga Nijar zuwa Ghana na kokawa kan yadda ake riƙe motocinsu dauke da albasa ɗaya daga cikin iyakar Benin da Nigeria. Hakan ya sa suna asara da yawa kuma ya sa tsadar albasa na ƙara hauhawa a Ghana. Gabanin juyin mulki da aka yi a Nijar, motocin albasar na bi ta iyakar Benin da Nijar ne, amma sabili da tsamin diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu ya sa suke bi ta cikin Najeriya sai su ɓullo ta wannan iyaka ta tsamiya sannan su shigo ta arewacin Ghana, kamar yadda Alhaji Hussein Ali wanda aka fi sani da ECOWAS shugaban kasuwar albasa da ke dominasi a yankin Accra ya ce.
A farko muka biyo da kaya muna zo mu bi Nijar mu bi doso zo mu bi kaya mu shiga Benin. To yanzu a dalili Nijar da Benin su yake tsakanin Siriya ba wannan hanya iko ta like. To yanzu ko ka doka kaya da Nijar hanyar da za ka yi ka bi sai ka bi har Sokoto, in ka bi Sokoto har ka zo ka bi Jega, daga Jega sai ka zo ka bi Benin, in ka bi Benin ka zo ka bi Togo sannan ka samu ka sallaka ka Ghana.
Alhaji Hussein ya ƙara da cewa
mu masu tafiya mu je mu doko mun je ba mu zo mun ji dadi ba, manome kuma ba za su ji dadi ba, su kuma suna noma suna kira mu zo mu doka su mu ji dadi kasuwan da bai ba. In ka je ka doka kafin ka zo alhali albasa in ya wuce kwana uku cikin mota zuwa kudu biyar ko ya zan wani abu daban kuma. Da manya da shugabanni kasa da kasa da Nijar da Benin da Nigeria don Allah su taimake mu, mu masu tafiya mu doko kaya ga manome mu samu jin dadi, manome kuma su ma su samu jin dadi. Manyan Ghana suna neman taimakon su da yanzu albasa 800 muke sai da kwanan ga saboda an tare motocin da kwana uku kawai tare wanda aka yi kwana uku zuwa biyar ga albasa 1005 ake sayarwa
jami'an hulɗa da jama'a na kungiyar dillalan albasa na Ghana al'umma wanda aka fi sani da alfari yayi kira ga hukumomin kasashen Benin da Niger da ma na Ghana da su taimaka a samu sulhu
zuwa gabanin mu na tsakanin Niger da Benin mu ya kamata su tuna mu talakawan su to kuwa ya kamata su tausaya muna haka mu kuma ya kamata mu girmama musu akan haka muke roƙo gare su su taimaka bambancin da ke tsakanin Niger da Benin abinda ya hada su ya fi abinda ke son ya raba su don abinda ke son ya raba bai taka kara ya karya ba da kuma har yau shugabanninmu nan ƙasarmu na Ghana su kuma ya kamata su sa baki cikin abinda ke tafiya domin in abin ya yi kamari zai shafi talakawan da su ba su san hawa ba su san sauka ba yanzu maganan da nake yi fara wannan abin inda price ɗin albasa bai kamata ya kai ba sai ya kai wannan wuri
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya bido haƙƙin sa ya tattara kodi ko ke na samu
a gefen wani taron addu'ar zaman lafiya da kwanciyar hankali ga al'ummar Niger wanda sarkin Buza ya na yankin Accra sarkin Hussein Adamu Wala mai lakabi na Madina ya shirya ya ƙara muryarsa da samun jituwa tsakanin ƙasashen yadda za a samu gudanar da kasuwanci ba da matsala ba
aikin mutanenmu da ke nan ƙasar Ghana kama aikin albasa masu aikin timbana nan masu aikin gishiri masu aikin itace masu aikin ada abinci da sauransu ya affect da dama kuma ya affect economy Ghana in a way sai kamu da saboda shi muka tara wanga taro saboda a zo mu taro ko mu ba mu da abinda za mu offer Niger addu'a shi da makamin mutum sai sa addu'an mu zai sa kila sakiya ya zo kila kuma fahimta between Niger su samu hadin kai da zai kawo saura da kuma Benin da sauran gari shi ne damuwar mu
na yi kokarin ji ta bakin wani jami'i daga ma'aikatar cinikayya da masana'antu akan wannan batu amma ta ci tura sai dai tsohon jakadan Ghana a kasar Masar wani sharhi kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa ambassador Lieutenant Kalal Umar Sanda Ahmad a hira da na yi da shi ta wayar tarho ya ba da shawara kamar haka
kamata diplomacy ya guce kuma fankowa sai su shiga hannun issue su tanka gwamnatin Ghana ce da tabi bayan kofa su ne ta ba Benin hankuku
ambassador Umar Sanda ya ce dambarwar diplomasiya tsakanin Niger da Benin ya wuce ECOWAS sai dai kungiyar AU ta sa baki domin Niger ta fice daga ECOWAS kuma ya kara da cewa ya kamata hukumomin Ghana su shiga cikin lamarin ta hanyar diplomasiya su tattauna da hukumomin Benin yadda motocin Ghana za su rika wucewa ta kasar su a cikin sauki to da fatan hukumomi da waɗanda abin ya shafa sun ji koken waɗannan 'yan kasuwa kuma za su ɗauki matakin gaggawa
masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdalla Bako Mahmud Ibrahim Kuri daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
mun garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu me ya ci ni sabidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu.